Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya ta fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa Shugabannin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben gwamnan jihar Ekiti da aka yi.
Babu matakin da za mu dauka wanda ya yi mu gazzaya ko don za a bi mana kadin zatenmu.
Har ila yau a Najeriya ana cece kuce a jihar Adamawa bayan da hukumar kula da tsarin birni ta sa aka cire allon hotunan tallata gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo da ke neman takarar shugaban kasa. Idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji dalilin daukan wannan mataki. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin na kuma tare ne da sahaba Imam Aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump tsaye a gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana cewa bai ga wani dalili da zai sa ya amince cewa Rasha ta shigi a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leken asirin Amurka sun hakikance cewa hukumomi a Moscow sun yi hakan. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun nan duka biyu sun maida martani kan matsayin na shugaba Trump tare da nuna cewa sun kadu da kuma takaicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin leken asirin Amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da yadda shugaban na Rasha. Senator John McCain wanda jiddin mai sukan lamirin gwamnatin Trump ne ya ce taro da manema labarai da aka yi yau a Helsinki shine mataki mafi zubda mutunci da wani shugaban Amurka ya taɓa yi da za a iya tunawa. Barnar da rashin basira da girman kai da nuna ƙauna ga shugabanni ƴan kama karya ba shi misaltuwa. Haka su ma ƴan jam'iyyar Democrat ba su yi wata ƙumbiya-ƙumbiya ba a nasu martanin. Shugaban marasa rinjaya Chuck Schumer daga jihar New York ya ce shugaban na Amurka ya goyi bayan matsayar Putin kan dukkan itifaƙin da hukumomin leken asirin Amurka suka yi kan batun kutsen na Rasha. Ya amince da maganar KGB maimakon bayanan maza da mata ma'aikatan CIA. Dan majalisar wakilai daga Virginia dan Democrat Gary Connolly ya faɗa ta shafin Twitter sa cewa Trump ya samu sabon aiki shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Jami'an Amurka da na NATO a Afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yaɗa labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umurci manyan jami'an diplomasiya su nemi yin shawarwari kai tsaye da ƙungiyar Taliban a wani yunkuri na farfaro da shawarwari da ƙungiyar ta mayakan sa kai da zammar kawo ƙarshen yaƙin da ake yi a ƙasar na tsawon shekaru 17. Jami'an Amurka da na Afghanistan da dama sun tabbatar da wannan rahoto kamar yadda jaridar New York Times ta faɗa. Amma jiya Litinin kwamandan mayakan NATO a Afghanistan General na mayakan Amurka John Nicholson ya ce ina so in sake jaddada sanarwar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar. Yana cewa duk shawarwarin wanzar da zaman lafiya zai hada har da batun makomar dakarun ƙasa da ƙasa, kuma Amurka shirye take ta yi aiki tare da ƙungiyar Taliban, gwamnatin Afghanistan da jama'ar ƙasar domin samun zaman lafiya da gwamammiya. Ya ce an karkata maganar na Pompeo. Jiya Litinin Majalisar Dokokin Masar ta zartar da dokoki ciki har da ɗaya wacce za ta bai wa ƴan ƙasashen ƙetare izinin zama ƴan ƙasa muddin suka aje kuɗi $400,000 kimanin naira miliyan 150 a wani bankin ƙasar. Hakanan zai dogara ne idan mai ajiyar ya ƙyale kuɗaɗen a bankin na tsawon shekaru 5 kuma ya ci gaba da zama a ƙasar. ƴan majalisar sun ce waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri ba za su samu izinin shiga ko ƴancin siyasa ba sai bayan waɗannan shekaru. Wasu ƴan majalisa da masu sukar lamirin kafofin sada zumunta sun zargi shugaban ƙasar Abdul Fattah el-Sisi da saida ƴancin ƙasar ga masu zuba jari. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin Trump ta shigar da ƙara gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa inda take ƙalubalantar ƙasashen China da ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Canada da Mexico da kuma Turkiya. Wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lazziga ya ce ramuwar gayya na ƙara kuɗin haraji kan kayayyakin Amurka da ya kai $28,500,000 cewa hakan ya saba wa ƙa'ida. gwamnatin ta Amurka ta dage cewa ƙarin kuɗin fito da ta'aza tun farko kan ƙarafa da dalma suna kan ƙa'ida saboda batun ya shafi tsaron ƙasa, amma matakan gayyar sun saba ƙa'ida. Tun farko a jiya Litinin, asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya yi gargaɗin cewa ci gaba da rurutu rikici kan harkokin cinikayya zai yi barazana ga farfadowar tattalin arzikin duniya. A Indonesia, gungun mutane sun kashe kadodi kusan 300 a wani wuri da ake kiwonsu a lardin Papua da ke yammacin ƙasar. Mutanen sun ɗauki matakin ne a zaman ramuwar gayya saboda mutuwar wani mutum da kada ta kashe shi kamar yadda jami'an ƙasar suka faɗa a jiya Litinin. Adadin kadodi mai tanda 92 ne ɗaruruwan mazauna ƙauyen suka kashe bayan da suka yi jana'izar mutumin da kada ta kashe ɗan shekaru 48 da haihuwa, wanda ya rasa ransa bayan da ya je inda ake kiwon kadodin domin ya yankawa dabbobinsa ciyawa. Jami'an ƙasar suka ce suna aiki tare da 'yan sanda domin gudanar da bincike sanin cewa laifi ne a ƙasar mutum ya kashe kada.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, shugabannin jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar na ci gaba da ƙalubalantar sakamakon zaben gwamnan jihar Ekiti da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Hukumar zaben jihar ta Ekiti ta bayyana ɗan takarar APC Dr. Kayode Fayemi a matsayin wanda ya lashe zaben. To amma jam'iyyar adawa ta PDP ta ce bata gamsu da sakamakon ba, kamar yadda shugaban al'ummar Hausawan jam'iyyar PDP na jihar ta Ekiti Musa Hamid ya fara faɗa a hirarsu da wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Ai ba nasara ta yi ba, Alhaji Umaru Tambuwal. Jama'iyyar APC ta dai yi kwaci don ba ta da hurumin cewa ta ci zaɓe.
To amma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana shi ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC John Kayode Fahmi a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar Ekiti.
A hukumar APC za ka cewa ba hukumar aina ba, da hukumar aina ce da ta tsaya ta tantance wanda ya ci zaɓen nan ta bashi.
Kana ganin ba sai da ta lissafa alƙaluman ƙuri'u ba kafin ta ayyana sakamakon zaɓe?
Ya kaka ganin zaɓe na gaskiya za a bada sakamakon zaɓe misalin ƙarye 3 na dare?
To amma akwai masu sa idanu daga ƙasashen waje da ƙasashen Turai da Amurka waɗanda suka ce sun gamsu da wannan zaɓen.
To su sun wadar ayin, mu ba mu gamsu da shi ba. Wakilanmu da suka yi ejen namu gaba ɗaya korar su aka yi daga ainihin. Ba a bari suka tsaya suka saurari da an ka zaɓo daga wurin kolumbusin da aka yi zaɓe ba. Har za kuwa lokar gamin.
Kana nahin tun wurin kada ƙuri'a har zuwa wurin tattara sakamakon zaɓe an kori dukkan wakilanku ne?
Ainihin na an ka kori jami'an tsaro suka kori wakilanmu.
Wane mataki za ku ɗauka kenan?
Babu matakin da za mu ɗauka wanda ya yi mu garzaya ko domin a bi mana kadin zaɓenmu.
To wannan kana magana da yawunka ne koko kana magana da yawun gwamnatin jihar Ekiti koko kana magana da yawun gwamnan jihar Ekiti?
Matsayina na jigo jama'iyyar PDP nake wannan magana. Bi matsayina na chairman na PDP Hausa Community.
Chairman, watan a takaice dai ba ku amince da zaɓen ba kenan?
A'a, ina ko za mu amincewa da zaɓe tunda ba a yi shi ka'idance ba. Zaɓe duk ɗan jihar Ekiti, duk ɗan jihar Ekiti ya san jama'iyyar PDP ta zaɓe. Ɗan APC ma yanzu ya tsaya waje tsakani da Allah. Ya san jama'iyyar PDP ta ci zaɓe.
To idan ita ta ci zaɓe me yasa ba a ayyana da cewa ita ce ta ci zaɓen ba a jihar Ekiti?
Ita ayyana ita ta yi son zuciya wurin waɗanda sakamakon zaɓe.
Ba ka ganin wannan zargi ne kawai kake yi?
A'a, ina mutum ke zargi ta saka abin da an ka kwace mai da ƙarfi da yaji.
Shugaban al'ummar Hausawan jam'iyyar PDP a jihar Ekiti Musa Hamid kenan. Tare layu a Najeriya, ana cece-kuce a jihar Adamawa bayan da hukumar kula da tsarin birni ta sa aka cire allon hotunan tallata gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Ɗankwambo da ke neman takarar shugaban ƙasa. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Rahotanni na cewa gwamnatin jihar Adamawa ne ta hana kafa allunan tallata takarar gwamnan jihar Gombe a wasu wuraren hada-hada jama'a, batun da yanzu ke ci gaba da ja cece-kuce a ciki da ma wajen jihar Adamawa. Shi dai gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Ɗankwambo na mako cikin waɗanda suka nuna sha'awar su na tsayawa takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaɓen shekar 2019, kuma wannan umarni na cire alluna da mahotunan gwamnan na kukunshi ne a cikin wata wasiƙa da hukumar kula da birane ta jihar wato Adamawa State Urban Planning ta aike wa ofishin kamfen na Ɗankwambo. To sai dai kuma wannan umarni tuni ma ya ja martani mai gautsi daga magoya bayan gwamnan jihar Gombe da ke cikin jam'iyyar PDP, inda suke zargin ma da walakin waye goro a miya. Alhaji Halilu Hammanjo da Gire, kusa ne ma jami'ar ta PDP Adamawa, na ku cikin magoya bayan gwamnatin jihar Gombe, yace tun farko ma sai da suka nemi izini tare ku da biyan dukkanin kudaden da suka kamata a biya wa hukuma. To kuma sai ga sako da gwamnatin jihar, inda ku ta ba da umarnin da cire alluna da mahautunan dan kombo.
Aka bi dukkan ka'idoji, aka je hukumar nan da ake biyan kudi, ma'ana hukumar nan ta Raya Birane, Urban Planning, an je an biya kudi, suka nemi kudi a biya 1 million. An biya 1 million, an gama komai har an zama an saka hotonsa a sama, wanda ya zama duk da ka bulo za ka hoto. Sai ga doka daga Office Secretary of Jihar Adamawa zuwa ga General Manager na wannan hukuma cewa wannan biya da aka ce a biya na 1 million an janye, kuma an ba da letter a rubuce cewa a je a cire wannan hoto na Talban Gombe, gwamnan Gombe Alhaji Bala Hassan Dan Kombo. Wannan ya sa muka duba wannan ba demokradiyya bace, wannan kuma babu adalci a ciki. Domin ba yana jam'iyyar APC bane, kuma shi ma gwamna ne a wata jiha.
Me yasa mai kuke tunani yasa ita gwamnati kamar da kuke zargi kanta ta ba da wannan umarni kada ce a asa hotonsa a lun
ta? To, na farko zai yi shi gwamnan jihar Adamawa yana da wani manufa na musamman.
Kawo yanzu duk kokarin ji daga bakin shugaban hukumar Raya Birane na jihar Adamawa ko abun ya ci tura. To sai dai kuma kwamishinan yaɗa labaran jihar Ahmad Sajo ya kuma bayyana dalilan daukan wannan mataki.
Suka je suka makala hotunansa, ba su tuntubi hukuma ba, ba su bincika ba, allunan hotunan nan kuma billboard din nan akwai hukuma ta Raya Birane wato urban planning wadda ke kula da wannan, akwai kuma kudaden shiga da ake biya, ba su yi magana da kowa ba, ba su biya waɗannan kudaden ba, hatta wadda suka kafa wannan allon ma ba su tuntube su sun ji yaya me suke ciki ba. Tunda dai karfin nasu ne, ai in za a sa hoton wani akai, ai su ma ya kamata dai a biya su wani abu. To ba su yi wannan ba, gaba ɗaya suka karbi kudi a wajen Dan Kombo, suka zo nan suka makala wannan abin. To hukuma sai ta jawo hankalinsu cewa ya kamata su biya wani abu.
Jihar Adamawa dai ita ce ma jihar da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya fito, wanda shi ma ya ayyana aniyarsa na tsayawa takara irin jam'iyyar PDP. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da jam'iyyar ta PDP ke ma shirin gudanar da wani babban taro na jihohin Arewa maso gabas a wannan Asabar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tumarin la yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 13, bari mu shakata da wannan waka.
Sargen mole ubangala de ma
zagi ba ya gaba ba ba sargen mole ubangala de ma.
karfa
ba ruwa le shirarre
uba mai bada uba Abubakar
ba ba ruwa le shirarre
haske da bisa haske ummalu kai
mene staga zarauta
haske da bisa haske ummalu kai
mene
Kode masaliki daya
lanka
Kaya ala hukke jam ummalon abba Kaya ala rayene ummalon abba Kaya ala onane ummalon abba Kaya ala hukke sabungo Miyati Allah, miyati annabi
To maraga yi ɗanku ero kenan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin buna a dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC dake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirin da ya gabata, bakon namu Muhammad Bello, lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da tuki a Najeriya, ya dauko bayani akan irin mataki da dan kasa zai iya dauka a duk lokacin da ya ga wani matukin mota ko kuma wani jami'in dan sanda ko kuma na hukumar road safety baya aikin sa da kyau, inda yace za iya kai karar su ga hukumomi da suke aiki a karkashin su. A yau ma zai ci gaba da wannan bayanin ne.
Dan yawanci na kare yawanci na ga dan sanda da shi ma ka tsoro sai da aka ga tuna an ci shi na yanzu a jikin yakon nasu yanzu kuma suna da shi da lambobin su na aiki a jikin yakon nasu to idan kai a matsayin ka na dan kasa kan lura ka ga abubuwan da ake gudana ba su da ake ne yanzu da mata a cikin ana gudanar da su ba kai kana da dama ka ga kishura yan wayannan jami'an da kuma suna yin abubuwan da ba daidai ba kai a hukumar da suke aiki saboda a ja kullun su a gargade su
to idan fasinja
dama shi dan da ara idan an ma zai yi hukuma da hanya abin da bai daidai ba kai su kaya a gaban hukuma ka ce kana kalubalen ka ce wannan ma'aikacin sannan sai ka haɗa da ma'aikatar cewa ya kamata su zo su maka bayani kuma su wa ko su bayani na kare abin da suka aikata da Allah ya abin da ya kamata su yi nan da dokar ba da dama su yi ko ku ce ta fani abin da dokar ce da yi kana da wannan dama matsayin ka sannan gaira
to a idan mun dir abin nan passenger na cikin mota ya huskanci musamman yadda motoci suke gudu fiye da kima kuma ya fahimci rayuwarsa ake wasa da ita nan kuma akwai wani damar da shi passenger yake da shi na kai karin shiga kotu
kware da ne so ba zai ce ko yana da dama ya kara kuma amma abin da ke shi ne kan ne fara tunanin kai karin kotu a yayin da yake cikin mota ya lura cewa fatin da ya dore mai yana gudu da mota fiye da kima ko kuma ya ɗauko mutane su daidai da kima ko kuma ya kwato kaya fiye da kima din da aka tayi da ya dora aka yi aka saka yi da ya duka akwai wata namba misali da rosin su tana special number ana kira da toll free number wanda mai yana ganin ko 2112 ko
'yan damuwa da mutane suke dokoki da aka sama manyan motoci na tafiyar hanya misali irin manyan trucks din nan wasunsu sai su yi tafiya ko kuma wasu suna paki akan hanya. Akwai dokokin da aka sa manyan motoci kasu yi paki akan hanya har ma a wasu biranin an musu inda za su rika zuwa suna paki, amma sai kaga motocin nan ba su zuwa suna paki. Kana ganin a matsayinka da masanin doka an kashe wannan dokar ce koko a rashin bin doka ce su waɗanda motocin suke yi?
Ba kashe wannan dokar ba gaskiya. Sai ka tun wani lokaci aka yi abubuwa suka faru wanda suke cike da abubuwa kuma su faru. Tare da wani yadda kai da fakar kakanni ko kuma wasu mutane suka gani yawancin mutane da mutum suka yi faki a yadda bai kamata su yi fakin ba. To a ƙarshen gaskiya aka yi zuwan su ta yi a yankin gargaɗi.
Malam Bello, kafin ka ci gaba, kace idan suna yi lokaci-lokaci sai a rika zuwa ada musu gargadi. Haka dokar ta tada da hukunci za a musu ko gargadi?
Ba haka dokar ta tada ba, amma ne duka da yanzu ba wata doka da zan kama su da wani hukunci za a yi musu. Doka ba wannan dokar. Amma dai a rubutun tiya ko na guda ake kira road obstruction. Idan aka kama su kan road obstruction ba wai taron da ake cinka. Ita kai obstruction hanya.
Yau ma anan ne za mu dakatar da hiran kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa. A madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello, masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Tage da kai Baba, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Babba Adama Rafata daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa Najeriya. Yan siyasar Najeriya, ku ji tsoron Allah, ku yi siyasar kishin ƙasa. Al'ummar jihar Kitse muna yi muku fata.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Canard Enfuri, wacce ta ruwaito cewa kamfanin Bolloré ya fara barazanar maka ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin a kotu saboda zargin su da karɓe masa kwangila ba akan ka'ida ba, abinda ake ganin akwai yiwuwar kamfanin na Faransa ya buƙaci kotu ta umarci Nijar biyan sadiyar biliyan 1,900 na sefa domin ya rage asara. Alhali a aikace, kamfanin ya gaza samar da layin dogon da aka yi alkawalin sai shimfiɗa tsakanin biranen Yamai da Doso. Jaridar Lebanon na cewa hukumomin Nijar sun sha alwashin hukunta duk wanda aka kama da yunkurin sata ko karɓar cin hanci ko ƙoƙarin fifita wasu ɗalibai akan wasu a yayin jarabawar BAC ɗin da aka gudanar a makon jiya. Jaridar ta ambato ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu yana ja hankulan ɗalibai cewa kada su dogara da wani wajen neman wannan diploma da ke bada damar shiga jami'a, sannan ya buƙaci jami'an gudanar da wannan jarabawa su yi adalci wajen fitar da sakamako. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa rikici ya ƙara sarƙewa a jam'iyyar CDS Rahama, wacce ɓangarorinta ke takaddama akan maganar cancantar shugabanci, inda wasu gaggan ƙusoshinta suka ba da sanarwar korar Maitre Boubacar Madugu mako guda bayan da aka zaɓe shi don maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar Abdulabo. Jaridar ta ce ana zargin Maitre Madugu da laifin shirya haramtaccen taro domin damƙawa kansa ragamar jam'iyya. Dalili kenan da uwar jam'iyyar ta zaɓi Ibrahim Halidu don shugabancin riƙon ƙwarya. Jaridar Le Républicain na cewa jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa ta gudanar da taron koli a ƙarƙashin jagorancin Hamma Ahmadu a birnin Kwatano domin tantauna makomar wannan jam'iyya da ke cikin halin maraici saboda hijirar da shugabanta ke yi a ƙetare. Batun tsayar da mutumin da zai maye gurbin Hamma Ahmadu a kan kujerar shugabancin na Model Lumana shi ne makasudin kiran wannan taro, in ji Le Républicain. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar Le Nouveau Républicain, wacce ta buga labarin wasu 'yan gwagwarmayar da aka gurfanar a gaban kuliya saboda zargin su da tayar da zaune tsaye a yayin wata zanga-zangar adawa da dokar harajin 2018. Jaridar na cewa bayan zafar muhawar da bangarori suka tabka a ranar 10 ga watan Yuli, a yanzu hankalin baki ɗayan 'yan Nijar ya karkata wajen kotun Yamai domin jin hukuncin da alkali zai yanke a ranar 24 ga wata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Farfatan za a mana afuwan wannan kutsen, yanzu ga ra'ayoyin naku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa, Najeriya. Yan siyasar Najeriya, ku ji tsoron Allah, ku yi siyasar kishin ƙasa. Al'ummar jihar Kitse, muna yi muku fatan alheri. Sabon gwamna, Allah ya sa a yi mulki cikin adalci da riƙon amana.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba, Habaji Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal, zan yi amfani da wannan dama wajen taya jam'iyyar APC murnar nasarar lashe zaben jihar Ekiti. Ina fata al'ummar jihar Ekiti gaba ɗayansu za su aje bambancin siyasa, za su rungumi juna domin ciyar da jihar gaba.
Assalamu alaikum VOA, mai magana daga nan jihar Benue, na tsofaɗin Malam Bako na Malam Anas. Ina ce dukkanin APC na Najeriya, maza da mata, mace ko namiji, yaro da babba, murnan kama wannan jiha na Ekiti. Dama ai APC kowa ya riga santa jam'iyya ce mai adalci.
Assalamu alaikum, zai a sunana Umar daga Lafiya da Yare. Mun zai muku karnin saƙona ga hukumomin Najeriya. Ya kamata ku, yadda aka shirya a koma ga noma, ya kamata a taimaka buɗe Fulani wurin kiyo, domin gaskiya kiran da Buhari ya koma noma, tabbas za mu ta kira an koma noma, amma an takura masiya, ya kamata hanzar ta bude.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Radio VOA America, mai magana Hadi tsohon sarki Daura. Da Allah, ina so ku bani dama domin in yi kira ga gwamnatocin jihohi da na tarayya akan irin yadda ake wa jami'an tsaro rukun sakainar kashi, musamman ƙanana. Kamar yadda nake ji a kafafen yaɗa labarai da jaridu, cewa gwamnati ta fitar naira miliyan kaza da biliyan kaza akan harkokin tsaro. To fa ko nawa za a fitar, ba shi yadda za a yi a samu nasara, muddin ba a tsare haƙƙin ƙananan ma'aikatan tsaro ba.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump tsaye a gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bai ga da wani dalili da zai sa ya amince da Rasha ta shishige a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin Amurka sun haƙiƙance cewa hukumomi a Moscow sun yi haka. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun duka biyu sun mai da martani kan matsayin na shugaban Amurka, sun nuna cewa sun kaɗu da kuma bayyana takaicin ganin ya gaza baya da goyon baya ga hukumomin leƙen asirin Amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da yadda shugaban na Rasha. Jami'an Amurka da NATO a Afghanistan sun ƙaryata rahotanni a kafofin yaɗa labarai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci manyan jami'an diflomasiyya su nemi yin shawarwari kai tsaye da ƙungiyar Taliban.
Masu haro da aka makawa ƙarshen shirin na hantsi a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Sahaba Imam Aliyu da ya tayani gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Darren Smith, Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.